الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wandangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 21 ga watan safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya dace ma 28 ga watan 9 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Lum'atul Itiqadi al-Hadi ila Sabil al-Rashad na Sheikh al-Imam Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullahi ibn Muhammad Abdullahi ibn Ahmad ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba dai fi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
ana iya sanar kamar da ko a samu ko a kamar da ke da hotel ɗin siyasa
wai shin yana halatta mutum ya yi sallah da tufafi wanda yake da hoton abu wanda yake mai rai dan adam ko dabba ko tsuntsu ba ma sallah ba sanya tufafi mai hoto haram ne kamar yadda bayani ya gabata tun a darasin mu na kitabut tauhid babu ma ja'a fil musawwiri wanda malam ya koro hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda suke tabbatar da haramcin hoto kuma ba bambanci tsakanin hoto mai inuwa da wanda ba shi da inuwa duk wanda ya bambanta to ya zama wajibi ya zo da dalilin da ya bambanta alhali babu dalilin da ya bambanta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda na ɗaya daga cikin dalilan Aisha Allah ya kara mata yadda ta kafa wani kilishi mai hutuna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya dawo gida zai shiga daki waɗannan hutuna na jikin kilishi sai suka bujiro ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye manzo Allah ya ga kilishi mai hutuna na dabobiya aka yi a ɗakin Aisha wanda bayan fitar shi ta kafa wannan kilishi manzo Allah sai ya taka burki ya ki shiga ɗaki ya gama fuska Aisha Allah ya kara mata yadda ta ringa tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala ta ce ya rasulullahi menene laifina manzo Allah yake cewa ya ke Aisha ki san da cewa masu irin wannan hotuna su ne suka fi kowa tsananin azaba a ranar kiyama manzo Allah ya ce za a kallafa musu cewa su busa ma rayukan da suka suranta su busa musu rai alhali ko ba za su iya ba to kaga duk wanda ya ce maka hoto mai inuwa shine baya halatta mara inuwa na halatta to yaya zai yi da wannan hadisi shin hoton da yake jikin kilishi inuwa gare shi ba shi da inuwa kuma haka na daga cikin dalilan da suke tabbatar da haramcin hoto hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mala'ikun Allah ba sa shiga gidan da ke akwai kare ko hoto duk gidan da ke akwai kare karen da shari'a bata ba da izinin arka to mala'ikun rahama ba sa shiga haka duk gidan da ke akwai hutu to mala'ikun rahama ba sa shiga to wannan shi ma yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da haramcin hutu kuma haka yana daga cikin dalilan wani ya zo gun Abdullahi dan Abbas wanda shi sana'ar hutu ce ya ringa zane ya zana hotuna na abubuwa masu rai Abdullahi dan Abbas sai yake tabbatar masa da abin da ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa masu suranta hotuna sun fi kowa tsananin azaba a ranar kiyama to a lokacin nan shi wannan mutumin sai yake faɗa ga Abdullahi dan Abbas yake ce masa to ai ni ko ba ni da wata sana'a in banda zane shine in zana hutu yace in har ban makawa ba za ka canza sana'a ba to ka zana abin da ba shi da rai ma abin da ya shafi duwatsu da itace da wasu koramu da sauransu to dan haka mumini ya sanya tufa wadda take mai hotuna ba ma a sallah ba a wajen sallah ma haramu ne mutun ya sa bayani ya gabata iya abin da yake halatta na hutu sai abin da wato larura ta halatta kamar yadda yana daga cikin abubuwa ne waɗanda suke na zamani wanda aka zo da su saboda maslahar jama'a abin da ya shafi irin su kardidite su fosfor su permi da sauransu to wannan ba laifi bakin iya abin da aka nema na hutu ka zo da shi ai maka amma na kai hutu ka ajiye domin wani tarihi ko dan ka kalla ka ji dadi ko kuma wani hoton wani wanda ake girmamawa kamar yadda ake kafa hoton hotunan shugabanni da wasu malamai da sauransu gaba ɗaya wannan haramun ne baya halatta wanda ya ishe mu dalili akan sharrin hoto shirka abin kasa sababin faruwar ta shine ta hanyar hotuna ne ta hanyar hoto shirka ta faru a ban kasa hadisi ne sahihi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu karni 10 ke akwai gaba ɗayan su suna kan tauhidi sai da aka kai mutanen annabi Nuhu a cikin su akwai wasu salihan bayi Allah ya musu rasuwa a dan wani lokaci da kaitacce mutanen su sai suka samu damuwa akan rashi da suka yi game da waɗannan mutanen ƙurai Shaidani sai ya zo yi musu wahayi wahayin shaidani shine jefa wasiwasi a cikin zuciyar bawa yace da su ga yadda za ku yi domin ku rage damuwa ku sawwara hotunan su ku aje ku girka a wuraren ibadar ku in har kuna ganin hotunan su to wannan sai ya kai ku zage kuma ku ƙara kokari kamar yadda suke kokari suka bi shawarar shaidani suka yi gumakan waɗannan mutanen salihan bayi suka aje a wuraren ibadarsu zamani yayi zamani tafiya tayi tafiya waɗannan sun muce ƴaƴansu da jikokinsu sun biyo baya shaidani sai ya koma dawowa sai yake faɗa gare su yayi musu wasiwasi yace to uwayenku ba ku san da cewa ba kowa suke bauta ma in banda waɗannan in sun faɗa cikin tsanani ba sa roƙon kowa in banda waɗannan gumaka a lokacin nan suka dena bautar Allah suka dukufa akan bautar gumaka ubangiji ta'ala sai ya turo manzo na farko a ban kasa shine annabi Nuhu alaihi salam wali yazibillahi irin wannan shirka har yau a baita zaka ga wasu a wuraren ibadar su dakin su inda suke sallah a daidai alƙibla su zaka ga sun kafa hoton shehu ne hoton shehu zaka ga an zo an sa a alƙibla ko an liƙa hotonsa a jikin babur ko a jikin mota cewa wai in hoton shi yana jikin wannan kin baya hadari in ka kafa a kayan sana'ar ka zaka samu riba zaka samu kasuwa in ka kafa hoton a cikin gida gobara ba ta tashi wannan duka haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ne aka ɗauka aka ba wasu daga cikin bayinsa duk wanda ya ɗau haƙƙin Allah ya ba wani bawa daga cikin bayinsa wannan ya zama mushriki domin ainihin shirka shine daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi kebantacce na Allah subhanahu wa ta'ala na'am Na'am. Kamar ni
kaman wannan barci kaman wannan shi na dan Adam.
Na'am.
Wai kaman misali kaman cikin a cikin gidan aljanna kuma ya aljanna.
Wai misali wai kamar yadda Allah ya yi bayani a can cikin suratul shi wannan suratul Furqan da kuma suratul Naba. Kaman da yace wa huwa allazi ja'ala al-layla libasan wan nawma subatan wa ja'ala an-nahara nushura. A cikin suratul Naba yace wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Shine yace wa huwa allazi ja'ala al-layla libasan. Ubangijin da ake kiran ku zuwa kadaita shi da bauta shine ubangijin da wato ya halicci dare ko kuma ya maida dare libasan, wato matsayin sutura yake gare ku. Abinda baka iya yi a cikin yini a cikin dare sai ka iya yi. Misali yanzu tufa mai dauda mutum zai iya sanya ta a cikin yini ya ringa yawo cikin jama'a, amma da yake dare sutura ne zaka iya sanya tufa mai dauda, in ba cikin haske ba ka shiga ba za a iya ganewa. Dare sutura ne da duhun shi, sai ya ce wannan masubata. Shi kuma bacci da Ubangiji Ta'ala ya mai da bacci subatan, wato yankewa ne domin wani aikace-aikace na kuma ana dangangan jikinku ya huta. An gane ku, lafazin subatan mina sabti ne, a sabti bi ma'ana alƙafa, yankewa. Duk wanda ya yi bacci dole duk wani kai kawo da duk wani aikace-aikace ya yanke, in ya yanke kuma gangan jiki zai huta. To shine anan dan uwa yake cewa kamar yadda waɗannan ayoyi suna nuna mana bacci ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wata'ala da ya jaddada mana, kuma ya ɗabi'antar da ɗan Adam akan ɗabi'a ta yin bacci. An gane ku, ba kowa yake sanin cewa bacci ni'ima ne sai wanda Allah ya jarrabe shi da cuta ta rashin bacci. Dan Adam matukar yana lafiya in ya daina barci, to ba yadda za a yi rayuwar shi ta dure. To shine wai sai ya ce a aljanna ana barci? A aljanna ana barci? To ai ita aljanna kasancewar babu wata gajiya da za ta shafe ka balantana ka nemi hutawa, kamar yadda Allah ya ce la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin. Wata gajiya, wata wahala ba ta shafar ƴan aljanna a aljanna, kuma su ƴan aljanna ba ababen fitarwa ba ne daga aljanna har abada. Daman galibin abin da yake janyo bacci shine gajiya. To a aljanna ba maganar gajiya, sai dai kasancewar akwai wurare waɗanda suke na hutawa, kamar yadda yake cewa ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila. Idan aka ce maqili shine wurin hutawa, wurin bacci, rana kailula kenan. An gane ku, in ma akwai bacci a aljanna to ya sha bamban da bacci wanda yake na duniya, saboda duk wata ni'ima wanda take gidan aljanna, duk wata ni'ima wanda take ta duniya a aljanna akwai ta, sai dai a hakika wato sun sha bamban. Na'am. Wani misali mutum ne ba shi da lafiya, wanda in ya zuba ruwa a kansa rashin lafiya takan faru, kamar irin cuta ta asim da abinda ya yi kama da haka, kuma alhali janaba ta same shi. A nan sai ya zuba iya yadda zai zuba a ban sauran ɓangaren jikin shi, duk inda ya tabbatar da cewa in ya sanya ruwa rashin lafiya za ta karu. An gane za ta faru, ko za ta dadu, ko kuma za ta yi jinkirin warkewa, to a nan an masa rangwame. An gane ko, an masa rangwame. Kamar yadda hadisi ne sahihi, wanda wani sahabi ya samu rauni kuma janaba ta same shi, ya tambayi wasu daga cikin sahabbai suka ce a su ba su san ba wani uzuri dole yayi wanka wannan ruwa da yasa akan shi sai ya zame masa sababin mutuwa shine aka fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace ai sun kashe shi inda yayi temama temama kadai ta wadatar da shi to dan haka in ya kasance mutum kwata kwata baya iya amfani da ruwa saboda in yayi amfani da shi wata rashin lafiya ta kan faru a jikin sa ko kuma rashin lafiyar da yake tare da ita zata dadu ko kuma zata yi jinkirin warkewa to anan an yi masa rangwamen yin amfani da ruwa sai ya wadatu da yin temama har akai lokacin da ya samu lafiya daman ita temama sababi biyu ne sababi na farko rashin ruwa sababi na biyu rashin damar yin amfani da ruwan saboda in ma wata rashin lafiya da abin da yake kama da haka dan haka dai anan kenan sauran bangaren jikinta za ta sanya ruwa inda ta tabbatar da cewa in ta sa rashin lafiya za ta same ta asimkinta zai motsa to wannan kuma ba a kallafa mata ba darasi da ya gabata da temakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun shiga farkon wannan littafi kuma ba tare da wato mun yi nisa duka ina tsammani kusan gaba uku ce muka tsaya akan ta kenan ba laifi za mu koma farko qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala alhamdulillahi al-mahmudi bi kulli lisan al-ma'budi fi kulli zaman الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى والصفات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أخاف بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم مدام الله يجيكن سنا فدا alhamdulillahi al-mahmudi bi kulli lisan dukkan wani dangi na yabo a sama ko a ƙasa a duniya ko a lahira gaba daya cancanta ne ga Allah al-mahmudi bi kulli lisan abin yabo da kowane harshe malam ya bude wannan littafi da yabo da jinjinawa da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yabansa da jinjina masa ibada ce balma yana daga cikin fiyayyar ibada dalilin da ke tabbatar mana da haka wato Ubangiji subhanahu wa ta'ala sura ta farko daga cikin surorin Al-Qur'ani ya fara da yabon kansa wanda akai kaice yana karantar da bayinsa yadda za su yabe shi kuma umarni ne yake ba su akai tsaye fadarsa da yace alhamdulillahi rabbil alamin to haka surori na alqur'ani da dama ubangiji ta'ala ya buda su da yabansa kamar irin su suratul an'am alhamdulillahi alladhi khalaqas samawati wal arda waja'ala adh-dhulumati wan-nur haka yace alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja haka ya fada alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahu alhamdu fil akhirah suratul wannan suratul saba kuma haka alhamdulillahi fatiris samawati wal ard to dan haka yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala abu ne wanda ya zama wajibi akan mu'mini, kuma karantarwa ce ta Al-Qur'ani. Duk abinda zaka yi to kai yabo da kai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, ka jinjina masa, saboda duk wani abu da yake tare da kai na ni'ima to daga Allah subhanahu wa ta'ala yake. To shine malam sai yace al-mahmudi bi kulli lisan, abin yabo da kowane harshe kenan, lisanul hal da lisanul maqal, wanda wannan kuma ya hada dukkan halittu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kowane harshe da ka sani, na dan adam da na aljan da na dabba da na tsuntsu na komai, yana yabon Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke fada a can cikin suratul Isra, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura. Ubangiji ta'ala ke fada sammai bakwai da kasai bakwai da duk abin da ke cikin su na halittu suna tsarkake Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai yace wa in min shay'in, babu wani abu ko mun kankantarsa. Shay'un anan na kira ce fi siyakin nafi, wa hiya sigatu min siyakil umum. Wa in min shay'in, babu wani abu ko mun kankantarsa. Illa yusabbihu bihamdihi, face yana tasbihi da yabon Allah subhanahu wa ta'ala. To dan haka da abu wanda yake alhayawanat da aljamadat, komai da ka sani yabo yake ga Allah subhanahu wa ta'ala, yana gode masa. Haka a cikin suratul hajj mai Allah ya fada alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawab wa kathirun minan nas wa kathirun haqqo alayhi al-'adhab. Haka in ka koma cikin suratul nur, alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wad-dayru safat kullun qad 'alima salatahu wa tasbiha wallahu 'alimu bima yaf'alu. To shine anan yace al-mahmudu bi kulli lisan, abin yabo wato da kowane harshe. Duk sabanin luga ta bayi to kowanne kowane yare da kowane yare ana yabon Allah subhanahu wa ta'ala. An gane ku? Ma'ana kenan da yace wannan bi kulli lisani, da kowane harshe kenan, koma wane yare zaka ga cewa mu'minan wannan yare ga yadda suke yabon Allah subhanahu wa ta'ala suke jinjina masa. Shine sai yace al-ma'budi fi kulli zamani, kuma shine Ubangiji wanda yake abun kadaitawa da bauta a kowane zamani. A kowane zamani Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato shi kadai ne abun bauta. Haka kenan wa fi kulli makanin, a ko ina Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai ne abun bauta. Kamar yadda a wancan lokaci tunda Allah ya halicci duniya, duniya ba ta rashi ba wasu bayi waɗanda suke masu bautar Allah subhanahu wa ta'ala, to haka har zuwa kiyama, har ƙasa ta nade, ba a rasa bayi nagari masu kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansuri la yadurruhum man khazalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum 'ala dhalik aw kama qala. Manzon Allah yace wata jama'a daga cikin al-ummata ba za ta gushe ba tana tabbace wato akan tabbatar da gaskiya, ko kuma wannan alal haqqi mansuri, ana taimaka musu akan tabbatar da gaskiya, ma'ana taimakon Allah da agajinsa na zo musu domin tabbatar da gaskiya. Maza Allah yace duk wanda ya saba musu yayi hannun riga da su, da duk wanda yake musu zagon kasa yake musu makalkashiya, maza Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba zai cutar da su, suna nan akan kadaita Allah da bauta har sai al'amarin Allah ya zo shine al-kiyama. To dan haka shine anan malam yace al-ma'budi fi kulli zamani, shi kadai ne abun bauta a kowane zamani. shine kuma muka ce wa fi kulli makanin, haka a cikin kowane wuri Allah subhanahu wataala shi kadai ne abun bauta. Kamar yadda mala'ikun da suke cikin sammai ba su da wani abun bauta in banda Allah subhanahu wataala mahaliccin kowa da komai, to haka bayinsa waɗanda suke cikin ƙasa ba su da wani abun bauta in banda Allah subhanahu wataala. Kamar yadda ya faɗa, wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Haka yace wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ila, shine abun bauta a sama kuma shi kadai ne abun bauta a ƙasa. To ita ibada kala biyu ce, an gane ko? Akwai ubudiyya wadda take amma, akwai ubudiyya wadda take khassa. Ita ubudiyya wadda take amma, babu wani ɗaya daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake fita daga cikinta. Kowa da ka sani matsayin bawa yake ga Allah subhanahu wa ta'ala, ita ubudiyya amma, kowa da komai da ka sani matsayin bayi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ko ka fidda kanka, to baka fita ba. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, dukkan abin da ke cikin sammai da ƙasai gaba ɗaya ba su zamanto ba face masu zoma Allah subhanahu wa ta'ala ne a ranar kiyama a matsayin bayi suke kaskantacci waɗanda suke nashi mallakar shi. Ubudiyya kasa wato su ne bayi, an gane ko? Ita ko wannan ba ta kasancewa sai ga waɗanda suke muminai, waɗanda suke kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake yabo da jinjinawa a kansu. Kamar yadda yake cewa inna ibadi laysa laka alaihim sulutanun illa man ittaba'aka minal gawi, inna ibadi lalle bayina nagari masu kadaita ni da bauta, kai shaitani Allah ya ce ba ka da wani karfi akan fatar da su, sai dai wanda ya bi ka daga cikin halakanku. Haka ya ce, an gane ko? Haka ya ce wa ibadur rahmanin ladina yamshuna alal ardi hauna, wannan ubudiyya ce wadda take khasa. Kamar yadda ya faɗa ga annabi Isa, in huwa illa abdun an'amna alaihi. Haka ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba, wannan duka ubudiyya ce wadda take khasa, kenan ba ta kasancewa ga kowa in ba mumini ba. To shi ne a nan sai ya ce alladhi la yakalu an min ilmihi makanu, shi ne ubangijin da babu wani wuri a sama ko a ƙasa wanda ke wuhinta game da sanin Allah subhanahu wa ta'ala. Sammai bakwai gaba ɗaya da ƙasai bakwai gaba ɗaya, babu wani wuri ko mun ƙanƙantar sa cewa babu ilimin Allah subhanahu wa ta'ala a cikinsa, ma'ana Allah ya san kowa, ya san komai. Babu wani wuri wanda za a ce gaya Allah subhanahu wa ta'ala bai san me yake gudana a cikinsa. Shi ne ya ce alladhi la yakhlu min ilmihi makanu, ubangijin da babu wani wuri wanda yake wuhinta game da wato saninsa. Wanda wannan yana nuna mana wato sanin Allah subhanahu wa ta'ala ya kewaye kowa da komai. Duk wani abu wanda yake a sama ko a ƙasa ko mun kaskar ko mun kankantar shi baya fakuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya ce wa ma yakfa ala Allahi min shay'in fil ardi wala fis sama, kamar yadda a can cikin suratu Ali Imran, inna Allaha la yakfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama, ubangiji ta'ala wani abu a sama ko a ƙasa baya koyuwa gare shi. Haka ya faɗa wa innahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. To shine anan malam yace allazi, ubangijin da la yakhlu min ilmihi makanu, ubangijin da wani wuri baya wuhinta wato game da sanin sa. Shine wani malami yake cewa idza ma khalauta dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu wala tahsabanna Allah yaghfalu sa'atan wala annama tukfi alayhi yaghibu. Yake cewa idza ma khalauta ad-dahr yawma, idan ka kadaita wata rana kaga cewa kai kadai ne babu kowa tare da kai. Malam yace fala ta kula khalautu, karka ce na kadaita, walakin kul alayya raqibu, kace akwai mai kiwo a kaina shine Ubangiji mahalicci na, domin yana ganin ka kuma yana jin ka kuma yana da iko akan damkarka. Inna Allah kana alaykum raqiba, shine yace wala tahsabanna Allah yaghfalu sa'atan, karka zanci cewa Ubangiji ta'ala yana raukana didi da sa'a daya. Wala annama tukfi alayhi yaghibu, kuma karka yi zaton cewa abinda kake boyewa zai boyi ga Allah subhanahu wata'ala, mai boyuwa ba ta boyuwa gare shi. Sai yace wala yashgaluhu sha'nun an sha'ni, wani sha'ani baya shagaltar da Ubangiji subhanahu wata'ala gabarin wani sha'ani. An gane ko? Wani sha'ani na daban baya shagaltar da Allah subhanahu wata'ala gabarin wani sha'ani da yake ciki. Kamar yadda dan adam in yana cikin wani sha'ani, to ba yadda za a yi ya shagala da wani sha'ani sai in ya gama na farkon sannan ya shiga na biyu. To Allah subhanahu wata'ala wani sha'ani baya shagaltar da shi gabarin wani sha'ani, wanda wannan kuma yana nuna mana cikar kudura ta Ubangiji subhanahu wata'ala. A kowane lokaci Ubangiji ta'ala yana cikin sha'aninsa, kulla yawmin huwa fi sha'ani, yana rayar da wasu, wasu yana kashewa, wasu yana azurta su, wasu yana talautawa, wasu ya ɗaukaka, wasu ya ƙaskanta, wasu ya ɗora musu rashin lafiya, wasu ya yaye musu. Wani sha'ani baya shagaltar da Allah subhanahu wata'ala gabarin wani sha'ani. Kuma ka kalla walillahi almasalul a'la, a cikin segun daya ko kuma mu ce a cikin minti daya, wato mutum miliyan nawa suke roƙon Allah subhanahu wata'ala, wanda kuma kowa Allah yana jin shi, kuma kowa Allah ya san menene buƙatar shi. Wannan yana nuna mana cewa sifofin Allah subhanahu wata'ala sifofi ne na kamala. Wani sha'ani baya shagaltar da shi gabarin wani sha'ani, kamar yadda a kowane lokaci Ubangiji subhanahu wata'ala yana kashe wasu, wasu kuma rayar da su yake, yana azurta wasu, wasu talauta su yake, wasu yana ɗaukaka su, wasu yana ƙaskanta su. Sai malam ya ce jalla anil ashibahi wal andadi, wato Ubangiji ta'ala ya girmama anil ashibahi, wato gabarin ashibahi waɗanda suke kama wal andadi da kishiyoyi. Lafazin ashiba jam'i ne na shabi, ma'ana girman Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce a ce ga wani abu yayi kama da shi, ko kuma ga wani abu wanda yake kishiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda za a ce tamka ne ga Allah. Domin duk wani abu da ka sani, to Allah subhanahu wa ta'ala sabanin sani, babu wani abu wanda yake kama da Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne yace jalla anil ashibahi, Ubangiji ta'ala ya girmama wato gabarin al'ashiba, wato shine kamanni, wal andad wato da kishiyoyi. Idan aka ce ashabihu shine wanda yake kama da abu ta wani bangare, ta wata fuska. Amma idan aka ce aniddu shine wato wanda yake kini, ko a ce tamka kamar yadda ake faɗa a Hausa, wanda ta kowane bangare a ce yayi daidai da kai. To Ubangiji ta'ala ba shi da kishiya, ba shi da wani wanda yake kama da shi. Kamar yadda yake faɗa wa lam yakul lahu kufuwan ahad, babu wani abu, babu wani wanda ya zamanto tamka ga Allah subhanahu wata'ala. Shine sai yace wa tanazzaha anis sahibati wal aulad, Ubangiji ta'ala ya tsarkaka wato gabarin mata da yaya. Ubangiji ta'ala ba shi da mata balantana da, kamar yadda ya faɗa wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakaza sahibatan wala walada, wa annahu ta'ala jaddu rabbina, girman Ubangijinmu ya ɗaukaka, mattakaza sahibatan, Ubangiji ta'ala bai riki mata wala walada ko da. Haka yace badi'u samawati wal ard, anna yakunu lahu walad ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. shine yace badi'us samawati wal ard, ubangiji ta'ala shine ya kage halittar samai da kasai. Sai yace anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba, ta yaya da zai kasance ga Allah alhali kuma ba shi da mata, alhali ba shi da mata, ta yaya za a ce yana da da? Dan haka ba kowa yake buƙatar da ko yake buƙatar mata sai wanda yake tawayayye, wanda yake da sifa ta na ƙasa, wanda yake buƙatar a taimaka masa, ubangiji ta'ala ko mawadaci ne. Dan haka shi da wani bangare ne na mahaifi, to ubangiji subhanahu wata'ala shi ko babu wanda yake kama da shi. Dan haka yi tsarkake kansa game da da ko kuma mahaifa, yace lam yalid wa lam yulad, bi haifa ba ba a haife shi ba. Me yasa? Saboda sifofin Allah subhanahu wata'ala sifofi ne waɗanda suke nan kamala, shi mawadaci ne, baya buƙatar komai abun kowa, kowa da komai mabukata ne zuwa gare shi, wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara. Dan haka wannan kalima ta jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala da kalima ce wadda ta kai matuka a wajen mu, kamar yadda mushrikai suka jingina masa mala'iku cewa wai ƴaƴa mata ne na Allah, ƴan mushin suka jingina masa Isa alaihi salam, kamar yadda yahudawa suka jingina masa Uzairu, gaba ɗayan su ubangiji ta'ala ya la'ance su, wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah wa qalatil nasara almasihu ibnullah ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ. Gaba ɗayan su ubangiji ta'ala ya la'ance su a sababin danganta masa abinda bai dace da shi ba. To shine anan yace wata nazzaha, ubangiji ta'ala ya tsarkaka. Me ake nihi tsarkaka? Ma'ana ya nisanta kanshi, domin aka ce annuzha shine albu'd, ma'ana nisanta, tanazzaha ma'ana wabta'ada, ubangiji ta'ala ya nisanta kanshi, anis sahibati wato gabar mata wal auladi da ƴaƴa, dukkan su wannan basu dace da girman Allah subhanahu wa ta'ala. Sai yace wa nafuza hukmuhu fi jami'il ibad, hukuncin sa ya zartu a cikin dukkan bayinsa gaba daya, mu'minai da kafirai, hukuncin Allah ya zarce ga kowa, abinda Allah ya so shi yake kasancewa, duk abinda Allah bai so ba ba yadda za a yi ya kasance. Kuma wannan ba bambanci tsakankanin mu'minai da kafirai. Dan haka lokacin da za mu zo duniya, shawara aka mana, ba wanda ya zo duniya a zabin kansa, kuma babu wani wanda ya zo duniya wanda zai zaba ma kansa rayuwa ya ce shi rayuwa iri kaza yake so, ya ta mawadata ko ta talakawa ko ta mai. Lokacin da Allah ya halicce mu, babu wani wanda ya zaba ma kansa cewa shi a halicce shi dogo ko kuma a halicce shi gajere ko kuma launi fari ko kuma launi baki. To haka in zaka bar duniya ba a buƙatar wani shawara ka bakka da wani zali, hukuncin Allah ya zartu ga kowa, abinda Allah yake so shi zai kasance, duk abinda Allah subhanahu wata'ala bai so ba ba yadda za a yi ya kasance. Dan haka yace ala da kul khalqu wal amr, ubangiji ta'ala shike da halitta, halittu gaba ɗaya mallakar shi ne, wal amr kuma sha'ani na shi, abinda yake so shike wa kana, duk abinda bai so ba bai nufa ba ba yadda za a yi ya kasance. Shine malam yace wa nafuza hukmuhu fi jami'il ibad, hukuncin sa ya zartu game da dukkan bayinsa, mu'minai da kafirai. Sai yace la tumassiluhu al-uqud bi tafkir, malam yace hankulla wato ba sa iya masalta Allah subhanahu wata'ala ta hanyar tunani, duk zurfin hankalin mutum, duk tunanin shi ba yadda za a yi wato ya masalta ubangiji subhanahu wata'ala ya ce Allah kamar kaza kama kaza yake. Shine yace wala tumassiluhu al-uqulu bitafkir, wato hankulla ba sa iya masalta Allah subhanahu wata'ala bitafkir, wato ta hanyar tunani. Yanzu dai ka dauki hankalin dan adam, hankalin dan adam shi kanshi halitta ce karama daga cikin halittun Allah subhanahu wata'ala, kuma ka dauki hankalin da Allah ya mishi, hankalin da Allah ya ma dan Adam, hankali ne wanda yake wannan takaitacce. To yaya za a yi hankalin dan Adam ya iya siffanta zati na Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kamar kaza yake, wanda mun yi bayani a darasi da ya gabata. Wani malami daga cikin malaman Yahudu, kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisin yana cikin sahihai, yake faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya rasulullahi, yake cewa ya Muhammad, yake cewa lalle mun samu a cikin littafinmu na At-Taura cewa sammai bakwai gaba ɗayansu a ranar kiyama Ubangiji ta'ala zai dunkule su, ya yamutse su, ya dora su akan ɗan yatsa shi ɗaya, haka kassai guda bakwai gaba ɗayansu Ubangiji ta'ala zai dunkule su, ya dora su akan ɗan yatsa ɗaya. Dukkan itace na duniya da duwatsu gaba ɗayansu Ubangiji ta'ala zai yamutse su, ya dora su kan ɗan yatsa ɗaya. Sannan teku ta duniya gaba ɗayanta Ubangiji ta'ala zai dunkule ta, ya dora ta kan ɗan yatsa shi ɗaya. Sannan kuma abin da yake karkashin ƙasa gaba ɗaya shi ma Ubangiji ta'ala zai dunkule shi, ya dora a kan ɗan yatsa shi ɗaya. Sannan Ubangiji ta'ala zai jijjiga su, ya jijjiga su, ya ce Anal Malik, ni ne sarki wanda yake mai cikakken mulki. Faɗin haka ke da wuya daga shi wannan malamin Yahudu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kilkile da dariya har sai da haƙuransa na ƙurya suka bayyana. Shine Abdullahi dan Mas'ud yace tasdiqan liqaulil habr, domin gaskata wato fadar shi wannan malamin na Yahudi. Manzon Allah sai ya karanto fadar Allah subhanahu wa ta'ala dake cikin suratu Zumar, wa ma qadarullaha haqqa qadari والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى اما يشركون. Ubangiji ta'ala yace wa ma qadarullaha haqqa qadarihi, mushrikai basu girmama Allah subhanahu wataala hakikalin girmamawa, domin sun sanya masa kishiya a cikin abin da yake hakkinsa. Sai ya ce wal ardu jami'an, kasa gaba ɗayanta da duk abin da yake cikinta na halittu, qabdatuhu yawmal qiyama, jimki ne na Allah subhanahu wa ta'ala a ranar qiyama. Idan aka ce qabda shine abin da zaka iya jimka, to gaba ɗayan kasa da duk abin da yake cikinta na halittu matsayin jimki take na Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce was samawati madwiyatun bi yamini, sammai bakwai gaba ɗayansu abin nadewa ne, abin limkewa ne a hannun damar Allah subhanahu wa ta'ala. To ina ɗan Adam, ƙaramar halitta mai taƙaitaccen tunani, zai iya masalta zatin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kamar kaza yake? Shine anan malam ya ce wala tumassiluhu al-uqulu, yake cewa la tumassiluhu al-uqulu bit-tafkiri, wato hankula ba sa iya masanta Allah subhanahu wa ta'ala bil tafkir, wato ta hanyar tunani. Sai ya ce wala tatawahhamuhu al-qulubu bit taswir, wato haka nan zukata ba sa iya zaton Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar surantawa. Idan aka ce al-waham, wato shine karfin tunani wanda mutum zai iya yin zaton abu ya riski wani bangare nashi, an gane ku? Kayi tunanin wani abu, kayi zaton shi yadda zaka iya gano wani bangare daga cikin shi. To zukatan bayi ba sa iya zaton Allah subhanahu wa ta'ala su ce kamar kaza yake, bit taswiri, ta hanyar kamantawa. Kinan duk iya zaton mutum da duk iya tunanin shi, ba yadda za a iya suranta Allah subhanahu wa ta'ala, ya gano surata Allah subhanahu wa ta'ala. Malan sai ya ce laisa kamislihi shay'un, wani abu bai zamanto ba kwatancin Allah subhanahu wa ta'ala. Kafun anan litta akidi ne, ai laisa mislahu shay'un, wani abu bai zamanto ba kwatancin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga anan shay'un na kira ce fi siyaqin nafi, komai da ka sani, komun kankantar shi, to babu wani abu da yake kama da Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce wa huwa as-sami'ul basir, shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai matukar ji ne game da duk abin da bayin shi suke fada, albasir kuma mai matukar gani ne, babu wani abu da yake koyuwa gare shi. Malamai suka ce a wannan gaba ta farko laisa kamislihi shay'un, raddi ne akan wasu jama'a wanda ake kiransu al-mushabbiha, masu kamanta Allah subhanahu wa ta'ala da halittunsa, wanda waisu dan kai matuka a wajen tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala sifofinsa, sai su ce inna lillahi sam'an ka sam'ina, ma'ana wai Allah yana da ji kamar yadda muke ji, yana gani kamar yadda muke gani, yana da hannu kamar yadda muke gani da kamar yadda muke da hannu. Shi ko ka'ida duk wanda ya kamanta Allah subhanahu wa ta'ala da wata halitta to wannan ya kafirta, saboda Allah ya faɗa laysa kamislihi shay'un. Agare ku sai ya ce wa huwa as-sami'ul basir, wannan kuma raddi ne alal mu'abbila, waɗanda suke wohintar ma Allah subhanahu wa ta'ala sifofinsa, tunda anan Allah ya tabbatar ma kansa waɗannan sunaye biyu cewa wa huwa as-sami'u shi mai ji ne, al-basiru mai gani ne. Kaga waɗannan sunaye biyu me suke tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala na sifa, sifa ta ji da sifa ta gani. Za mu iske ka'ida aqidar ahlus sunna wal jama'a, duk abinda Allah ya tabbatar ma kansa na sifa ko na suna to dole ne a tabbatar masa ba tare da nuna kaifiya ba. Dan haka koda ƴaƴan Adam sun yi tarayya da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wata sifa daga cikin sifofi, to a wajen haƙiƙanin sifar an sha bamban. An gane ku, a wajen haƙiƙanin sifar an sha bamban. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa a wannan aya ta yi wa huwa as-sami'ul basir, shi mai ji ne kuma mai gani. Kaga haka dan Adam da Allah ya halicce shi, Allah ya halicci dan Adam, dan Adam mai ji ne mai gani. Kamar yadda ya ce hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Ubangiji ta'ala ya ce dan Adam mun maida shi mai ji ne kuma mai gani. Kaga haka Allah ya siffanta manzansa sallallahu alaihi wa sallama da waɗannan sifofi guda biyu, ya ce bil mu'minina ra'ufur rahim, bil mu'minina ra'ufun rahim, wanda ra'uf da rahim sunaye ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda ya ce wa inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim, lalle Ubangiji ta'ala game da mutane mai matukar tausasawa ne kuma mai matukar jin kai. To dan haka ra'afa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da rahama ta shi ta sha bamban da ra'afa da rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine muka yi misali, muka ce tsuntsuwa irbewar Allah tana da ido, mujiya tana da ido. Shin idan tsuntsuwa bewar Allah daidai yake da idan mujiya? Ba dai bane ba. An gane ku? Wannan fa halittu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ka ɗauki abin da ƴaƴan Adam suke kirawa, yanzu kacar keke da kacar dankar daidai suke? Ba ɗaya ba suke. To dan kun yi tarayya da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wata sifa, sai ka yi zaton cewa sifar ka da ta Allah ɗaya ce? To anan Allah ya ce shi mai ji ne kuma mai gani. Kaga anan kai ɗan Adam Allah ya siffanta ka kana ji kana gani. A kusa da kai za a yi magana baka ji ba, sai an kuga maka. Kuma a gaban ka za a iya magana ka ji maganar amma baka fahimci ba me ake ni. Kuma abin da yake gaban ka za ka iya gani, abin da yake bayan ka kana iya ganin shi? Baka iya gani. To dan haka ne Ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda malam ya zo da wannan aya cewa laysa kamislihi shay'un, wani abu bai zamanto ba tamkar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana wani abu bai yi kama da Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce wa huwa as-sami'u, Ubangiji ta'ala mai matukar ji ne game da duk abin da bayinsa suke faɗa, al-basir kuma mai gani ne. Sai malam ya ce lahul asma'ul husna, Ubangiji ta'ala yana da sunaye waɗanda suka kai matuka a wajen kyawu, domin sunayensa sunaye ne waɗanda suke cikakku, waɗanda sun kai matuƙa a wajen kyawu. Wani aibi da tawaya baya rasukar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yana daga cikin abin da yake tabbatar da kyawun sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala, kowane suna daga cikin sunayen Allah yana da sifa. Yana da sifa. Kuma kowane suna akwai abin da ya kunsa daga cikin hikimomi na Allah subhanahu wa ta'ala. Yanzu misali, idan ka ɗauki sunan Allah Al-Hakim, mi yake da shi na sifa a ciki? Hikima. In aka ce hikima, aza abu a mahallin da ya dace da shi, ka yi abu ya yi daidai. Idan ka ɗauki sunan Allah Al-Alim, mi yake da shi na sifa? Al-ilm, sani. Haka in ka ɗauki As-Sami'u, yana da sifa ta As-Sam'u ji. Idan ka ɗauki Al-Basir, yana da sifa ta Al-Basar. Idan ka ɗauki Al-Qadir, yana da sifa ta Al-Qudra. Haka in ka ɗauki Ar-Rahman ko ka ɗauki Ar-Rahim, yana da sifa ita ce Rahama. To shine yace lahul asma'ul husna, Ubangiji ta'ala yana da sunaye waɗanda suka kai matuƙa a wajen kyawu. Sai yace was-sifatul ula, kuma da sifofi waɗanda suke madaukaka. Kamar yadda ya faɗa a cikin suratul A'raf, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah subhanahu wa ta'ala yana da sunaye waɗanda suka kai matuƙa a wajen kyawu, sai yace ku roke shi da su. Kuma haka yace qulidu Allahu aw yudur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Haka yace huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwir, sai yace lahul asma'ul husna. Shine yace was-sifatul ula, wato da sifofi waɗanda suke madaukaka. Malam sai yace ar-rahmanu 'alal arshi istawa, yazo da wannan aya domin yabo da jinjinawa akan Allah subhanahu wa ta'ala. Yace ar-rahman shine sarki wanda yake mai gamammiyar rahama, wadda ta hada kowa, ta hada komai. Alal arshi istawa, wanda ya daukaka akan al-arshin sa. Malam yazo da wannan aya domin akanta, wato aka samu sabani da waɗanda suke sun kauce ma, wato tafarki madaidaici, sun karkace ma aqidar ahlus sunna wal jamaa, waɗanda suke fassara istiwa da cewa istila, cewa wai Allah ya yi rinjaye akan al'arshinsa. Wanda wannan tawili ne suka ma wannan aya, kuma tawili ne wanda yake batacce jirkita, wato fadar Allah subhanahu wa ta'ala ce a bata wata ma'ana ta daban. Wanda kasancewar shi istila shi ne rinjaye. Shin mutum ya an taɓa yin rinjaye akan abu ba tare da an gwabza ba? In ka ji an cewa ne ya yi rinjaye akan abu kaza, to sai da aka yi ja'in sha. To Allah subhanahu wa ta'ala da waye ja'in sha har za a ce ya yi rinjaye akan al'arshi? Mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ila idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dihim ala ba'd. Shine yace Ubangiji ta'ala bai rigida ba, wa ma kana ma'ahu min ilahin, kuma babu wani abun bauta tare da shi. Idhan, in har a ce akwai wani abun bauta na daban bayan Allah subhanahu wa ta'ala, Ubangiji ta'ala yace la dhahaba kullu ilahin bima khalaq, da kowane Allah ya ware iya abin da ya halitta. Kamar yadda sarakuna suke, sai kowa ya zo ya ware iyakar shi, in wani ya zo ya shigo ma iyaka za a ringa yakar juna. Sai ya ce wala ala ba'dihim ala ba'd, da junansu ya yi rinjaye akan juna. Inda a ce akwai wani Allah na daban banda Allah mahaliccin kowa da komai, to da kowane Allah ya yi kokarin ware iya halittun shi, kuma da wani sai ya yi hin karfi akan wanda ya yi rinjaye, ya murkushe shi. Kamar yadda sarakuna na duniya suke, sarkin da yake da karfin mulki sai ya murkushe wanda yake yafi karfinsa, ya hada mulkin shi da nashi. To dan haka ma'anar istiwa a larauci ba shi da wata ma'ana illa ma'ana guda hudu. Ma'ana ta farko shine al-uluwu, daukaka. Na biyu wato shine al-irtifa, shi ma dai daukaka sunan shi a Hausa. Na uku shine as-su'ud, ma'ana shi ma dai daukaka. Na hudun shine al-istiqrar, ma'ana tabbata. In ma ka ce ar-rahmanu 'alal arshi istawa, Ubangiji mai gamammiyar rahama ya daukaka akan al'arshin sa, daukaka wadda ta dace da girman sa.
ko kuma ar-rahmanu alal arshi stawa, ubangiji mai gamammiyar rahama ya tabbata akan al'arshin sa, tabbata wadda ta dace da girman sa. Kamar yadda wani yazo ya ma al-Imam Malik tambaya game da wannan aya, yace ubangiji ta'ala ya faɗa ar-rahmanu alal arshi stawa, sai yace kai fastawa rabbuna, yaya ubangiji ta'ala ya daukaka akan al'arshi. Al-Imam Malik Allah ya ji kansa ya sunku ya kai har sai da jibi yake to masa, da ya dago sai yake cewa al-istiwa ma'lum, daukakar Allah subhanahu wa ta'ala akan al'arshin sai ce abu ne sananne. Wal kayf yace majhul, yadda Allah ya daukaka akan al'arshin sai yace abu ne wanda ba a san shi ba. Sai yace wal imanu bihi wajib, imani da daukakar game da daukakar Allah akan al'arshi wannan wajibi. Sai yace was'alu anhu bid'a, tambaya game da yadda Allah ya daukaka akan al'arshin yace wannan bid'a ne. Sai yace ku fitar mun da wannan mutumin, yace ina ganin dan bid'a ne. To dan haka duk abin da yazo na sifofin Allah subhanahu wataala zamu iske aqidar ahlus sunna wal jamaa shine ka tabbatar ma Allah subhanahu wataala abin da ya tabbatar ma kansa. Dan haka anan mallan yazo da wannan aya akan yabo ga Allah subhanahu wataala, kuma ya nuna maka aqidar ahlus sunna wal jamaa, tabbatar ma Allah subhanahu wataala duk abin da ya tabbatar ma kansa. Dalilai waɗanda suke nuni zuwa daukakar Allah akan al'arshi sun wuce a lissafa. Ita wannan aya mai ma'anar istiwa sai da Allah ya ambata a wuri bakwai a cikin Al-Qur'ani. Farko can cikin suratul A'raf, wuri na biyu cikin suratul Yunus, wuri na uku cikin suratul Taha, na hudu cikin suratul Furqan, na biyar an gane ko mu ce na wannan na uku cikin suratul Taha, na hudu cikin suratul Furqan, na biyar cikin na farko dai cikin suratul A'raf, na biyu cikin suratul Yunus, an gane ko, na uku cikin suratul Taha, na hudu cikin suratul Furqan, na biyar wato cikin suratul Sajida, na shida wato shine cikin suratul wannan suratul Hadid. Dukkan waɗannan wurare shidda Ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar ma kanshi wannan sifa daukaka akan al'arshin sa. Shine anan mallan sai yake cewa lahu, Ubangiji ta'ala sai ya ce lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, shine Ubangijin da ke da mallakar duk abin da ke cikin sammai, wa ma fil ardi da duk abin da yake cikin kasai gaba daya, halittu ne na Allah subhanahu wa ta'ala, kuma mulkin sa ne kuma bayin sa ne, baya tarayya da kowa, baya tarayya da komai. Duk abin da yake cikin saman bakwai, ko kuma mu ce saman bakwai da duk abin da yake cikin ta gaba daya, haka kasan bakwai da duk abin da yake cikin ta gaba daya, halitta ce ta Allah subhanahu wataala, kuma mallakar shi ne, baya tarayya da kowa kuma bayin sa ne. Sai yace wa ma bainakuma, da duk abin da ke tsakanin su, sai yace wa ma tahtasara, da duk abin da yake karkashin kasa gaba daya na Allah subhanahu wataala ne. Sai ya ce wa in tashhar bil qawli, idan ka bayyana da wata fada, to ka san da cewa fa innahu ya'lamu sirra, Ubangiji ta'ala yana sane da duk wani abu wanda yake koyayye, wa akhfa da abin da yake mafi koyuwa. Wai ba ma abin da ka bayyana ba, abu wanda yake koyayye wanda ka kunshi a cikin zuciyarka, Allah yana sane da shi. Wa akhfa da ma abu wanda yake mafi koyuwa, kafin abu ya tunanin shi ya zo cikin zuciyarka tuntuna, Allah yana sane da shi. Shi yasa mallan sai ya ce a hada bi kulli shay'in ilma, Ubangiji ta'ala ya kewaye komai da sani, duk wani abu da ka sani Ubangiji ta'ala ya kewaye shi da sani, ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo nan gaba, in ya zo ga yadda zai kasance. Kamar yadda a ranar kiyama, lokacin da za a zo da kafirai a tseda su a gabar wuta, abin da ya rage a tunkuda su ciki, za su fada ga Ubangiji subhanahu wataala domin nadama, wai a dawo da su duniya su gyara aikin su. Kamar yadda Allah ya fada a can cikin suratul An'am, walau tara'izu wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadhdhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la adu limanuhu anhu wa innahum lakazibu. Ubangiji ta'ala yace walau tara izu wukifu alan nari, da kaga lokacin da aka tsede ɗan wuta akan gabar wuta abin da ya rage kawai a tunkuda su. Ubangiji ta'ala yace da kaga abun tsoro abun firgici abun tashin hankali. A lokacin nan za su fada su ce ya laitana ina ma nuraddu a dawo da mu duniya. In an dawo da mu suka ce wala nukazziba bi ayati rabbina, ba za mu koma ƙaryata ayoyin Ubangijinmu, wala kuna minal mu'minina, kuma za mu kasance daga cikin mu'minai. Ubangiji ta'ala ya ce bal badala kuma kanu yukuna min qabl, bari dai wannan nadama da suke bayyanawa abinda suke koyewa ne gabanin haka ya bayyana gare su. A duniya sun ƙaryatar da alkiyama, wannan wuta da ake musu kashedi da barazana da ita sun ce ƙarya ce. Bal badala kuma kanu yukuna min qabl, Ubangiji ta'ala ya ce walau ruddu, kaddara cewa da za a dawo da su duniya kamar yadda suka nema, la'adu limanuhu anhu, Ubangiji ta'ala ya ce rantsuwa nake da girmana da buwayata, tabbas za su koma aikata abin da aka hane su. Kaga a nan sun nemi cewa a dawo da su duniya su gyara aikinsu. To Ubangiji ta'ala ya ce in ma an dawo da su duniya aikin nasu ba za su gyara ba, abin da aka hane su shi za su ci gaba da aikatawa. Kaga wannan al'amari ne kafin ya wakana Allah ya san in ya zo ma ga yadda zai kasance. Haka can Ubangiji ta'ala yake faɗa walau aradu lukhruja la'adu lahu udda walakin kariha Allahu bi'athahum faqila qa'udu ma'al qa'idin law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wala awda'u khilalakum yabghunakum alfitna wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bizzalimin. Munafikai waɗanda suke ba da guziri na cewa wai ba su da guziri ne shi yasa ba za su fita fagen daga ba, Ubangiji ta'ala ya ce walau aradul kuruja, inda sun yi nihin fita fagen daga la'addu lahu udda, ai tuntuni da sun tanada masa tanadi shi ne makami da guziri. Sai ya ce walakin kariha Allahu bi'athahum, sai dai Ubangiji ta'ala shi ne ya kyamaci fitar su fagen daga. Fasabbadahum, dan haka Allah sai ya jefa musu kasala da kiwuya da ragwanci. Suka zo suna kawo hamzari na ƙarya gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wakila qa'udu ma'al qa'idin, aka ce ku je dai ku zauna tare da masu zama mata da kankanan yara da marasa lafiya waɗanda ba sa fita fagen daga, kuma ku je ku zauna tunda kun ba da uzuri. Ubangiji ta'ala ya ce law kharaju fikum ma zadukum illa kabala, waɗannan mutane da kuke gani da a ce sun fita tare da ku, Ubangiji ta'ala ya ce ba abinda za su nada muku illa barna. Wala auga ukhilalakum, kuma da su ringa gaggawa tsakankaninku, yabghunakum alfitna, suna nema muku fitina kawai abinda zai hada kan musulmi su yi ta cin kai. Allah ya ce wa fikum samma'una lahum, kuma a cikin ku suna da irin rahoto waɗanda suke kai musu labari. Kaga a nan abu ne wanda bai wakana ba Allah yake ba da labarin, in ma ya wakana to ga yadda zai kasance. Shi yasa a nan malam ya ce a hada bi kulli shay'in ilma, Ubangiji ta'ala ya kewaye komai da sani, ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo nan gaba, in ya zo ga yadda zai kasance. Malam ya ce wa qahara kullu makhluqin izzatan wa hukuma, Ubangiji ta'ala kuma ya rinjayi dukkan wata halitta izzatan wato gabuwaya wa hukuman wato da hukunci. Dukkan halittu gaba ɗaya Ubangiji ta'ala ya rinjaye su kamar yadda ya faɗa wa huwal kahiru fawqa ibadihi, shi ne mai rinjayi sama da bayansa. Kowa da ka sani, komai da ka sani, Allah subhanahu wa ta'ala shi yake tuka shi, shi yake sarrafa shi. Duk abin da kake so ya kasance ba yadda za a yi ya kasance sai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so. An gane ku? Kowa da komai da ka sani a ƙarƙashin rinjaye yake na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ka ɗauki ɗan adam, duk ƙarfin mulkinsa, duk dukiyarshi, da duk wani wayenshi, da duk wata dabararshi, da duk wani ƙarfinshi na jiki, bai isa ba ya sarrafa ma kanshi wani abu. Idan rashin lafiya ta samu wanda yake mai cikakken mulki, ya isa ya sauke ma wannan mai ƙarfin mulki, ya isa ya sauke ma kansa? Duk dukiyarka, duk ƙarfin mulkinka, a karkashin wato wannan gudanar da lamari na Ubangiji subhanahu wata'ala kake. Shi yasa yace wa qahara kullu makluki, ya rinjayi dukkan wani taliki izzatan gabwaya. Kenan sai yadda Allah yayi da kai, ko kai wane ne? Wa hukuman haka kuma da hukunci, abinda Allah ya hukunta dole ne ya kasance gare ka, ba yadda za ka yi. Wanda wannan yana nuna mana girman Allah subhanahu wa ta'ala da cikar wato sifofinsa. Sai malam ya ce wa wasi'a kulli shay'in, Ubangiji ta'ala ya yalwaci komai rahmatan ga jin kai wa ilman da sani. Ma'ana rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala ta yalwaci komai, ta fi komai yawa. Hadisi ne sahihi, maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa, Ubangiji mai girma da ɗaukaka ya ce a ran da Allah ya halicci sammai da ƙasa ya halicci rahama ɗari, rahama ɗaya har sau ɗari Allah ya halitta, ya takaci rahama 99 a gun shi wanda zai ji kan bayin shi muminai a ranar kiyama. Rahama ɗaya ce Allah ya saukar da ita a duran ƙasa, wanda da ita bayi junansu yake tausaya ma juna. Za ka ga hatta da waɗanda suke ba muminai ba a sababin wannan rahama da Allah ya saukar, za ka ga suna tausaya ma junansu. Kamar yadda kafirai za ka ga suna tausaya ma junansu, kafiri yana tausaya ma ƴaƴansa, yana tausaya har dabbobi, za ka ga suna tausaya ma junansu a sababin wannan rahama ɗaya da Allah ya saukar. Dan haka shi ya faɗa wa rahmati wasi'at kulli shay'in, rahama ta Allah ya ce ta yalwaci komai, ta fi komai yawa. Kuma haka mala'iku suke yaban shi, suke jinjina masa, rabbana wasi'ita kulli shay'in rahmatan wa ilma, ya Ubangijinmu ka yalwaci komai ga jin kai da sani. Shine anan malam yace wa wasi'a kulli shay'in, Ubangiji ta'ala ya yalwaci komai rahmatan ga jin kai, wa ilman yace da ilimi. Sai yace ya alamu ma baina aidihim, Ubangiji ta'ala yana sane da abinda ke gaba gabayin shi, wa ma khalfahum, da abinda suke ke bayan su. Ma'ana duk abinda bayi suka aikata Allah yana sane da shi, kuma wa ma khalfahum, abinda ke bayan su, abinda zai zo nan gaba, Ubangiji ta'ala yana sane da shi. Ko kuma ya alamu ma baina aidihim, ya san duk abinda yake gaban su na nan lamarin duniya, kuma ya san abinda ke bayan su, abinda zai biyo baya na al'amarin kiyama. Sai yace wala yuhiduna bihi ilma, don haka bayi ba sa kewaye Allah subhanahu wa ta'ala da sani. An gane ko? Ba sa kewaye Allah subhanahu wa ta'ala da sani, don haka sanin Allah subhanahu wa ta'ala kadai ta hanyar sunayen shi ne da sifofin shi, ta hanyar sunayen shi da sifofin shi ne zaka san wasu bangare daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da sunayen shi. Amma sanin hakikanin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake, wannan shi kadai ya sani. Kamar yadda aya ta gabata, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, shine malam sai ya ce mawsufun bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi al-azim, Ubangiji ta'ala abin siffantawa ne da abin da ya siffanta kansa a cikin littafinsa wanda yake mai girma. An gane ko? Abin da ya siffanta kanshi a cikin littafi mai girma. Kaga aya ta gabata cewa huwa sami'ul basir, shi mai ji ne, shi mai gani ne. Ta ina muka san cewa Allah mai ji ne, mai gani ne? Shi ya faɗa a cikin Alƙur'ani. Ta ina muka san cewa Allah ya ɗaukaka akan al'arshinsa? Shi ya faɗa a cikin Alƙur'ani. Ta ina muka san cewa Ubangiji ta'ala yana da fuska? Shi ya faɗa a cikin Alƙur'ani, kullu shay'in halikun illa wajha. Ta ina muka san cewa Allah yana da idanu? Ta hanyar abin da ya faɗa mana a cikin Alƙur'ani da abin da manzon shi ya faɗa. Dan haka shine malam yace mawsufun, Allah abin siffantawa ne, bima wasafa bihi nafsuhu, da abin da ya siffanta kanshi da shi, fi kitabihil azim, a cikin littafinsa mai girma, wa ala lisani nabiyihil karim, haka nan abin da ya siffanta kanshi akan harshen annabi shi wanda yake mai daraja. Kenan duk abin da ya zo a cikin Alƙur'ani ko ya zo a cikin sunna ingantacciya na sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa, to aqidar ahlus sunna wal jama'a shine a tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan sunaye da waɗannan sifofi a siffanta shi da su. Kenan shine insha Allah darasi mai zuwa za mu fara ganin kadan daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa da kuma menene aqidar ahlus sunna wal jama'a akan haka dan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.